الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Salim Mai Nangi a nan unguwar Guba Shango a fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafi na kitabu tauhid littafin babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke karantawa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau da muna yin Lahadi dare na Litinin wanda yau yayi daidai da 17 ga watan Sha'ban hijira na da shekara 1446 16 daidai ga watan 2 na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata malin ya mana karatu cikin babu kaulullahi ta'ala wa minan nasi man yattakiru min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah mun karanta wannan babi har Allah ta'ala ya kai mu karshen sa mun karanta har masail las yau za mu tashi gundi ce babu qaulullahi ta'ala inna ma zalikum shaytan shafi na 59 a wannan littafi kuma wannan shine darasin mu na 24 a wannan littafi kuma ina zata shine cikamakin darasin mu na wannan shekara zamu dakatar da darasi kuma sai bayan Ramadan insha Allah sanadiyar gabatowa kuma tsawon wata Ramadan Allah ta'ala ya mana jagora kuma Allah ta'ala ya datar da mu gaba daya malike cewa babu wani babu qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa innama zalikum shaytanu yukawfu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Suratu Ali Imran aya mai number ta 175 Allah ta'ala yake cewa inna ma zalikum shaytan ko inda kisa ta fara allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakashahu fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فرد عظيم سيتي إنما ذلك هو الشيطان سوى الشيطان ني يركي دي شيغا تا دان ادم يزو يكي فداوا صحابان منزان الله مغانا تسجي سورو سوى ان الناس قد جمعوا لكم sahabbai sun yi ganganku sun taru su muku taron dangi saudawa ku tsorata karka fito wannan yakin ana ganewa yace ai kafirai sun aika goran gayya an hado an taru ku kuma gashi ku kadan ne karku fito an kun fita za a gama da ku ya dinga jefa musu wannan kalmomi na tsoratarwa to fadin wannan kalma innan nasu qad jama'u lahum fakashawhum ku ji tsoran su Allah sai ce fazadahum imana hakan sai kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel saka ce Allah ya isar mana ko madalla da madogara shine Allah Allah ya ce fan qalabu bi ni'mati min Allah hiska juya da ni'ima daga Allah cikin ni'ima daga Allah wa fadlin da farala lam yamsasahum su ba wani damuwa ko bacin rai da ya shafe su a gane ko Allah shine ma'abucin farala mai girma sai Allah yake cewa inna ma zalikum shaytan wannan dai da yake tsorata kunnan shaytan ne fa wannan da yazo yake cewa qala lahum innan nasa qad jama'u lakum fakashawhum to inna ma zalikum ash-shaytan shaytan ne yazo yake muku wannan yukawifu awliya'ahu shi kuma dama duk inda shaytan yake iya tsoratar da mabiyansa ne in kai ba mabiyin shaydan bane ba za ka ji tsoron sa ba. Yasa ma'aikin Allah yake cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ba su hada hanya da shaydan. In Umar iya wannan hanyar shaydan bai isa ba. Eh, domin karfin imani irin na Umar. Eh, manya kenan. In dai iya gutu shaydan bai isa ya zauna ba. Kuma shaydan din ma da kansa ya ce ai zan halakar da bayinka gaba daya amma illa ibadaka minhumul mukhlasina. Sai bayinka masu yin aiki dan kai sun fi karfi na. Ana gane ku? Idan kana so ka fi karfin shi dan ka zo mai ikhlasi. Mai yin abu dan Allah ba dan yabo ba. Ba dan dan adam. In dai ka rike wannan gaba to ka dau makamin fada da shida. Duk abin da zaka yi to kai dan Allah. Ba ruwanka da yabo, ba ruwanka da zagi, ba ruwanka da kushewa, ba ruwanka da yaba. Kai dai Allah kawai. To shaydan da bakin sa yace bayinka Allah masu yin aiki dan kai Allah da sun fa karfina duk wanda ga shaydan ya mai da shi kudin aljibun sa to bai da ikhlasi ne duk abin da yake ba dan Allah yake ba iyaye dan mutane ko dan yabo ko dan abin da ya kamata shine inna ma zalikum shaytanu yakhawfu awliya'a kullun shaydan iya tsoratar da mutanen sa masoyan sa masu masa hidima Allah yace a fala ta kafu ku kar ku ji tsoron su ba abin tsoro bane wa kafuni in kuntum mu'minin ni za ku ji tsoro matakar kuna da imani Allah shine abin da zaki tsoron sa kuma duk mai imani wajibin sa ne ji tsoron Allah ku duba matsayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine masalul a'la akan komai duk abin da za a buga misali ne yabo da jinjiratu annabi Muhammad ne a gaba da kowa amma shi ma sai da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya kai wannan annabi ka ƙara kiyaye dokokin Allah la haula wala quwwata illa billah Allah sai da kira shi ya ayyuhan nabiyyu taqilla duba manzon Allah bai taba saban Allah kai an ce tun iya shekarunsa na farko ko irin wasannin nan na yara da ake shi ba yi domin Allah ya mai tattali da tanajin cewa shine wanda zai zamto ya fi kowa abun Allah ne an ce tun iya shekarun fari to in yara suna wasa suna hayaniya maza Allah sai zai koma gaba ya gace su kuma shine lokacin da za a bashi lokacin da Allah zai fara masa wahayi sira ta tabbatar da cewa mala'ika Jibril ya zo ya same shi kai tun ma iya yaro tun ma ka fi lokacin wahayi ya yanka kirjinsa ya fito da zuciyarsa ya yi wa zuciyar operation aka fede ta duk wani abu da zai sa jin haushi zai sa wani tukukin zuciya sai manzon mala'ika Jibril sa ruwan zamzam ya wanke zuciyar ba aka mai da ita aka dinki aka mai da jikin su shiga yasa in kana so ka san kai ba komai bane to ka dinga karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ku domin matsayin sa annabawa da yawa sun gwammaci su zo su zama tumabiyansa sun yi burin haka sun yi burin zama tumabiyansa su sauka daga annabta ta so domin irin daraja da kimar da suka ga Allah yawa wannan bawa duk da wannan kimar tasa da martabarsa amma Allah ya ce ya kai wannan manzo ka ƙara kiyaye dokokin Allah to ina kuma wanda bashi an gane ki ku yasa kullum mu shiga cikin taitai mai yawa Allah baya wasa da mu dukkan wani uzuri Allah ya baka Allah ya maye ka kanzo Allah ya sa ma ba abin da yake zulubi matsala a tattare da kai musulmi to Allah ya baka ruwan wanke zulubi idan kai zulubi an ce ka tuba kai istighfar sai Allah ya share shi Allah kuma bai ci a fara rubuta ma zulubi ba har sai ka kai shekarun balaga duk abin da za ka yi da gaiwa zuwa shekara 15 16 17 duk wannan baya cikin lissafi Allah ya yafe maka shi sannan daga balagar ka za a fara ma rubutu har zuwa kuma nan da za ka mutu kuma in ka aikata aikin lada 10 za a rubanya mashi in ka aikata aikin zunubi baka tuba kuma ɗaya za a rubuta mashi tunda yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. In ka zo da kyakkyawa dai Allah zai linka ma goma, in kai mummuna baka tuba to wannan dai bai za a rubuta. Kaga duk hanzari Allah ya ba. Kuma a wani gun yake cewa in ka tuba tawbatan nasuha shi wancan zunubin da kai je sai a maida shi lada kuwa. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasana, he sayyi'ar ta koma kuma hasana. Saboda ka mu ƙara kiyaye Allah, mu ƙara kiyaye dokokinsa. Shi yasa yake cewa fa kafala ta kafuhum, kar ku ji tsoron dukkan wani wanda ba Allah ba, irin tsoron da ya dace a yi wa Allah. Wa kafuni in kuntum mu'minin, ni kadai ya kamata ku ji tsoro matuƙar kuna da imani. Suratu Ali Imran 175. Wa qawlihi ta'ala, fadin Allah da yake cewa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Suratu Tauba aya number 18. Allah yake cewa abin sani dai innama litahassu, abin sani da abin fahimta kadai, ya'muru masajidallahi man amana billahi, duk wanda kaga iya hidima wa masallaci to mutumin da ya imani da Allah ne. Ana ganewa? In kaga mutum iya aiki wa masallaci dan ya raya shi hissan wa ma'anawiyan, raya shi hissan shine ginin sa kawata shi yi masa abin da ya kamata, gini ma'anawiyan shine a raya shi da karatu da daruza da koyarwa da karantarwa, to duk wanda yake wa masallaci ɗaya daga biyun nan to Allah ya bada shi da shi mai imani ne. Ya amuru masajidallahi man amana billahi, duk wanda ga iya kokarin raya masallatan Allah da gini da kawatawa da karatu da ta'alima da nasiha da darasi, to Allah ya bada shi da shi mai imani ne. Allah ya Allah ka sa mu dau wannan shedar akawunan mu ya Allah, ya Allah ka shede mu da imani a gaban ka ya rabbal alamin. Allah ka sa hidimar da muke dan kai muke, kuma Allah ka karba mana gaba da man amana billahi wal yawmil akhir, yayi imani da Allah kuma yayi imani da ranar ƙarshe ita ce ranar alkiyama. Wa aqama sala, kuma duk mai raye masallaci inji Allah to zaka same shi ya tsaya da sallah. In dai aikin sa raye masallaci da kula da masallaci to za a ganshi kuma baya wasa da sallah, iya tsaya da sallah. Sannan wa ata zakata, in Allah ya bashi dukiya iya fidda zakka. Wa lam yakashi illa Allah, zaka same shi ba wanda yake jin tsoro sai Allah subhanahu wataala. Fa asa ulaika, irin waɗannan mutane asa ya kusata an ya kuno minal mutadin, Allah ya jefa su cikin shirin mutane, Allah ya samu da cikin su. Yasa hatta a hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Bukhari, wanda manzo Allah ya ce mutane bakwai Allah zai inuwantar da su a inuwan al'arshin Allah a gobe da kiyama, ran da ba wata inuwa sai wannan inuwa. A cikin mutane bakwai din nan akwai wanda mazala ke cewa rajulun muta'allaqun qalbuhu bil masajid, muta'allaqun qalbuhu bil masajid, mutumin da kullun zuciyarsa tana da alaka da masallaci. In wani abu ya samu na dukiya to zai kawo wa masallaci ya samu rabo. In iya da dama zai yi karatu ko zai dau nauyin karatu ko kaza ko kaza ko kaza. Ana fahimtar wannan? To wannan iya cikin alama ta imani inji Allah, iya cikin alama ta imani, iya cikin kuma alama ta a imani da Allah, kuma imani da ranar kiyama. Ana fahimtar wannan? Kuma iya cikin alama ta mutum mai tsaye da sallah ne, iya cikin alama ta mutum in Allah ya bashi dukiya mai bada zakka ne, iya cikin alamar cewa Allah zai sanya irin waɗannan mutane cikin shiryayyun bayinsa. Allah ya samu da cikin su. Kun ji aikin raya masallaci ya haifar da wannan alkhairi. Na farko akwai shaidar imani ga Allah, imani ga Allah da ranar alkiyama. Akwai shaidar kai mai tsaye da sallah ne, akwai shaidar kai mai bada zakka ne, akwai shaidar kai ba ka jin tsoron kowa sai Allah, akwai shaidar cewa Allah zai saka shirin mutane wajen gara basa shida ba a aikin raya masallaci. Ga kuma wancan hadisin da ya manzo Allah ke cewa dukkan mutumin da zuciyarsa take damfare da masallatai a raya su, a kawo musu alkhairai, a kawo musu kaza, masallatai su amsa sunan su masallatai ne.
to manzon Allah ya ce Allah zai inuwantar da shi a inuwar al'arshin Allah gobar kiyama. Kuma aikin Allah yake faɗa wani hadisin cewa man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil janna, duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah zai gina masa gida a aljanna. In dai kai masallacin ba san zuciya, ba kafa manufofinka, kai masallaci dan Allah dan araye ruhin addinin al'umma shine kawai manufarka, to ga irin alƙawarin da Allah ya baka. Amma in kai masallaci dan san zuciya ko dan araya manufarka ko dan araya mazhabarka ko dan araya kungiyarka, to wannan kuma fa hijratu ila muhajiri ne, a shine gaskiyar magana. Yawa sakamakon ka iya kan abin da kai aiki da shi. Amma in kai aikin masallaci dan Allah dan addinin musulunci dan araya sunnar ma'aikin Allah, to ka jira kana mutuwa Allah zai baka aljanna. Allah ya samu da cikin su. Maliki cewa fa sa'ulaika an yakunu minal muhtadin, wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah, suratul ankabut aya mai namba 10. Allah yake cewa wa minan nasi, daga cikin mutane, man yaqulu amanna billahi, akwai wanda zai ce ni nayi imani da Allah, amma fa iza uziya fillahi, idan an cutar da shi cikin harkar cikin hanyar Allah, ma'ana ya samu cutarwa a hanyar da'awa, ya samu cutarwa a jikinsa a wajen yaƙi, ya samu cutarwa wajen fadar gaskiya, ya samu talauci wajen kaza, ya samu kaza wajen kaza, a hanyar Allah dai ya samu wata jarrabawa, to irin waɗannan mutane fa iza uziya fillahi, idan sun samu cutarwa ko wata damuwa cikin hanyar Allah, ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi, ke su sanya fitinar da za ta faru tsakaninsu da mutane, to su mai da ita kamar azabar Allah. Wannan kuma sifface ta munafukai. An gane ko? Mutum iya jin tsoron surutun mutane fiye da yadda yake jin tsoron Allah, kuma akan gaskiyarsa, akan ka'idan cewa abin da ya yi din nan ko ya faru daga Allah ne, Allah ne ya so hakan ta faru, ba gangancinsa ba ne. Gazawa ce da kuma rauni irin na ɗan adam, amma sai zamto tsoronsa ga mutane kamar tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Kago ne imani mai shiga, ba wanda za ka yi wa tsoro irin tsoron Allah, ba wanda za ka yi wa so irin son Allah, daban yake wannan. Fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka adhabillah. An abi sa'id radiyallahu anhu marfu'an, daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare da shi. Idan aka ce marfu'an, to an jingina hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna min da'afil yaqin, inna min da'afil yaqin, iya daga cikin raunin yaqini, yaqini da imani kuma aka suke tafiya kafada da kafada. Yaqini shine sakankancewa akan dukkan wani al'amuran ka iya ga Allah. Ana ganewa? Shine yaqini. In Allah ya ce kaza, to ka yarda zuci da baki haka ne, ba ka shakka, ba ka kokonto, ba ka taraddadi. Wannan shi ne yaqini. Shi ne Allah ke cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ai, kowa ya san mutuwa tabbas. Akwai wanda yake shakkar mutuwa? Akwai wanda yake kokonton da mutuwa ko babu? Babu wannan, ko kafiri ne ya san akwai mutuwa? To ka bauta wa, in Allah ya ce in kai abu kaza zai baka sakamako, to ka dauke shi kamar mutuwa, gaske ne, ba shakka a ciki. Idan Allah ya ce in kai abu kaza akwai azaba karkashinsa, to ka yarda kamar mutuwa. An fahimci wannan? To wani shi ne yaqini. To daga cikin raunin yaqini, inji manzon Allah, min da'afil yaqin, daga cikin raunin yaqini, an turdiyan nasa bi sakatillah, a ce kana neman yardar mutane ta hanyar fusata Allah. Duk mutumin da yake aiki don ya burge mutane kuma iya sabawa Allah, to wannan iya cikin masu raunin imani. Duk malintarsa kuma, in dai kokari yake ya burge mutane a wannan hanyar kuma sabawa Allah yake yi, kamar mai riya, me yi don a yaba masa, don a jinjina masa, kaga iya kokarin gamsar da mutane kuma iya abin da Allah baya so. An gane da kyau? To wannan iya cikin da'ul iman, ka ɗau dukkan al'amura musamman na addini. shi yasa duk mutumin da bai aikin addini dan Allah ya fi kowa asara. In dai aikin Allah ne kuma Allah ne yake bada sakamako a kansa, wallahi in dai ba dan Allah kake ba ka fi kowa asara. Manzon Allah ne fa yake faɗa da bakinsa mai albarka, duk wanda kai sanadiyar ya gyara kuskuren rayuwarsa, da iya aikata ibada cikin kuskure ko abin da ya shafi tsarki ko tsayuwar sallah ko mu'amala ko karatun sallah ko qabli ko ba'di ko dai wata gaba dai, dalilin ka ya gane kuskure yake ya gyara, to manzon Allah ya ce irin tukuicin da Allah zai maka ya fi a cika maka duniya da dukkan wata kadara mafi tsada a lokacin abaka. Kuma duniyar tun daga lokacin Annabi Adamu har Allah din tashi alkiyama, akwai mai wannan kudin wanda ya mallaki duniya gaba daya ce ta su ce akwai? Babu shi. To a yau wani ya gane ya zai kabli da ba'adi dalilinka, to Allah zai baka wannan ladan. A yau wani ya gane ya ake shiga ban daki, ya ake azkar din shiga ban daki, ya ake azkar na kwanciya, me ake faɗa za a hau mota, me ake faɗa za a bar gida, da bai sani ba, dalilinka ya gane yake yi. To tukuicin da Ubangiji zai maka kenan. To idan kai wannan aikin dan wani, to wancan ladan baka da shi. Akwai abin da za a baka ya maka din wannan? Babu shi. Babu shi. Yasa duk wanda suke harkar da'awa idan suka sa duniya da duniyanci a ciki, wallahi su fi kowa asara. Kuma ababen tausayi ne, ababen kan zubar musu da'awa ne. Kuma babban hadarin na biyu da ya fi wannan ma zama hadari. Manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, idan kiyama ta tashi mutane ukun da za a fara jefawa a wutar jahannama uku ne, salasu nafri, mutane uku wanda za a fara sa wutar su ta fara karyawa da su. A ciki akwai wanda Allah ya bashi ilimi, ya bashi hikima da basira karantar da mutane, amma kuma kashi ba dan Allah yake, zuciyar ba dan Allah take, ba dan wani abu take. Allah zai sa a tare da shi. Wane na baka ilimi a duniya? Haka ne Allah. Kana ta karantarwa, kana ta karantarwa, haka ne Allah. Dan wa kake wannan karantarwa? Sai ce Allah dan kai nake. Sai Allah ce kazzamta ƙarya kake. Ba dan ni kake. Kana yi ne dan kaza dan kaza dan kaza. Saboda Allah sai ce wala yuhu kura shuda. Ba dan ni yi ba. Aikin sa gaba ina rusa. Na biyu, a tada wanda ya bada rayuwarsa da jihadi, ya fita yaki a harbe shi ya harba dan addini musulunci ya ci gaba. Allah ya tada shi a gaban zuciya, wallahi na baka lafiya, na baka jarumta a duniya, kai ta zuwa yaki dan addini ya ci gaba, yace haka ne ya Ubangiji. Sai ce dan wa kai wannan yaki? Sai ce Allah dan kai nayi. Sai Allah ce kazzabta, ƙarya kake ba dan ni kai ba, kai yaki dan a ce ma jarumi, dan a ce ma baka da tsoro dan wannan kai, saboda ka baka da lada a duniya. Sai Allah ce wala yuhu kura shuda. A zo da na uku, wanda Allah ya bashi dukiya, ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya taimaki marayu, ya taimaki da'awa, sai dai a zuciyarsa ba dan Allah yake. In yayi dan a ce baya shi. Ai in kaga aiki kala, ai sai sa da jiwa, ai haisuwa ne. Ki kuma haka yake so ya ji daɗi. Allah ya tada shi ya ce wani na baka dukiya a duniya. Kayi kaza, ka gina kaza, ka taimaki kaza. Dan wa kai wannan ayyukan a duniya? Sai ce Allah dan kai nayi. Sai Allah ce ka zamta ƙarya kake ba dan kai ba. Kai dan a ce baya ne. Kai dan a zo ana yaba ma ana goda ga kanajin daɗi. Dan wannan kai. Saboda ka baka da sakamako a gona. Sai Allah ya san wa ayyukan su kowa shuta. Waɗannan uku manzo Allah ce su za a fara jefa wutar jahannama a gobe kiyama. Akwai hasara ta kai wannan? In aiki kake na addini ba wanda zai biya ka. Yasa Annabi Nuhu yake faɗa, "Qul la as'alukum 'alayhi min ajr in ajri illa 'ala Allah." Ban tambaye ku wani sakamakon duniya ba, akan wannan aikin da nake karantar da ku addini. In ajri illa 'ala Allah. Sakamako na iya ga Allah, shine kawai zai biya ni. To saboda haka mu dinga sa ikhlasi a cikin ayyukan mu. Mu dinga yi dan Allah. In Allah ya kawo wani abun ba dan shi kake ba, wani abu ne da mu kuma daga Allah, fanima. Amma kar kai abun dan wannan abun da ba Allah, kai dan Allah. Kuma ai a duniya ma ya kamata mu ƙara ganewa, dukkan wani babba mai mulki ne dan siyasa ne alhaji wane ne mai kudi wane ne ai in kun kula iya da mabiya ai kuma iya da masoya iya da masu masa hidima a zahiri waɗanda suke jin dadin sa suke amfanuwa da shi masu masa hidiman nan ne kuma haka bane yanzu ƴan siyasa wanda suke da manyan mukamai duk mutumin da yaje yake raya jam'iyyar su yake taimakawa mutane dan a zabe su ai kusan shine zai fi jin dadin su to ya za ai kuma ka tallata kayan Allah Allah ya baraka walakan da kuma in dai kai dan Allah ai ba zai yi ba dan adam ma yanzu ka taimake shi ka tallata mai siyasar sa yaje ga nasara ya ci zabe ai da yawa da su ake tafiya kuma haka bane to ya za a kai wa Allah tallar addinin sa dai aiko manzanni da wannan su kutum ya turo manzanni dan wannan kai kuma ka gaje su ka dora kanayi in dai kai dan Allah wallahi ba za ka walakanta ba wallahi ba za ka tozarta ba sai dai in dan wani bari ba kai Allah ya samu gane to saboda wannan shine abin da ake bukata mu yi abu dan Allah Allah shine kadai ya isa biya manzo Allah yake cewa ka yardar da mutane kuma cikin sabawa Allah to wannan ba karamar hasara bace iya cikin dafu yake wa anta amudahum ala rizqillah kuma ka dinga musu godiya irin godiya da ya cancanta aiwa Allah kan arzikin Allah alhamdu khasatan lillah amma ashkuru lillahi wa li ghairi unwane iya baka ba zaka ce shukran madalla Allah yayi albarka amma godiya da kalmar alhamdu to Allah yake wa an fahimta yasa manzo Allah ya karanta da mu cewa alhamdulillahi ala kulli hal Allah ya ma jarrabawa a dukiyarka ko a gangar jikinka ko a iyalinka amma saka ce alhamdulillah an fahimta wannan Allah ya kashe ma wanda kake so uba ko da ko mata amma in ka zo in aka ce ma ya hakuri zaka ce alhamdulillah to wannan shine shi Allah ana masa godiya lokacin wahala da lokacin samu da lokacin dadi wannan kasata lillahi subhanahu wataala to ba za ka yi wa mutane godiya irin godiyar Allah ba ko irin godiyar da ake yi wa Allah ba dan wani abin duniya da suka baka wa an tazimmahu ala ma lam yutika Allah kuma ka dinga zargin su kana kushe su kana zagin su akan abinda Allah ta'ala bai yi nufin baka shi ba ai wallahi wane ne wallahi to in Allah ya baka shi wane ya isa yana ka wallahi bai isa ba Allah da kansa yake cewa ma yaftahi Allahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd ma yaftahi Allahu min rahma duk wanda Allah ya bude wa kofar rahamarsa da arzikinsa da jinkansa da daukaka daga Allah Allah ya ce fala mumsika laha wallahi ba wanda ya isa yana ko akwai wa ma yumsik duk kuma wanda Allah ya rikewa fala mursila lahu min ba'd ba wanda zai sakar masa bayan Allah ba ku shi to kai da wannan duk abin da ka samu Allah ne abin da ka rasa da sanin Allah ba wani wanda ya isa Allah ya baka ya hana ka wallahi ba ku shi la mania lima a'dita wala mu'ti lima manata in Allah ya baka ba mai hana ka in Allah kuma ya hana ka ba mai baka an bai janna to mu sanya wannan a cikin zukatanmu sai mu zauna lafiya kar ka dinga zagin mutane ka zagiwa da ka ci mutuncin wane akan kana zargin wai sun hana ka wani abu Allah ne bai kaddara ya zo maka ba amma in Allah ya kaddara makiyinka ma sai ka mu abu makiyinka wallahi in rabanka ne ya zo ya baka wani mutum bara ne ko bara yake ban labari yace mala wallahi wani abun mamaki ne kuma ya kara min tauhidi nace alhamdulillah haka ake so ya faɗa min kaga wane yace eh na san makocin sa ne suna da alaka ba yace wallahi ya raba masara sama da buhu 50 amma ni da yake babu rabo na ta gunsu wallahi ko kwaya dai ba ni ba kuma ya san ni mabukaci yake ce ka san wani abun mamaki ne ce yace akwai wanda ya biya buhu 5 a can nesa shi kuma shi ne ya bamu guda wallahi summa tallahi yace wani yace na malaji wani yayi rabo ka samu ku yace wallahi ni abun kamar malaji wallahi ba san ayi ba yace ka tura dauka ba bazan rabo da irin wanda ya bani to in ba Allah ba kai wanda zai wannan Allah kenan Allah ya tilasta araban da waya bayar akwai raban sa ci kuma ko ya ki ya zo ya same shi to wannan haka kowa ya kamata ya sa wannan a ransa in Allah ya baka ba me wanda ba me halaka in kuma Allah ya kwace da gunka ba me baka karka dinga zage mutane kana bata lokacinka kana zarge su akan abin da Allah ne ya baka shi inna rizq Allah manzon Allah ya ci gaba shi kun ga arzikin Allah kun ga arziki ya sama manzon ya ce rizq Allah wace arzawa ne Allah ne shi yasa a suratul ankabut yake cewa Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum wannan abun guda hudu duk duniya ba mai sun ba Allah shine halice ka ka sani yayi sannan kuma duk abin da ka samu na mallaka Allah ne baka sannan Allah ne yake daukan nauyin rayuwarka a duniya ka sha iska ka rayu ka ci abinci ka rayu ka sha ruwa ka rayu Allah ne yake ma wannan kuma ka sani sannan kuma in kwananka ya kare shi zai fice ka duk duniya Allah shi ba mai wannan sai ni Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum in shay'a Allah ya ce daga cikin abubuwan da kuke hada su da ni akwai wanda zai wani ba wannan babu wanda isa yasa arziki da ya ganshi nan na Allah ne yasa ya rike cewa shine ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq shine mai yawan arzutawa duk wanda ya gani da mallaka to daga Allah ne kuma ai mantawa ma yake tun hadisi gashi nan hadisi na uku na hudu cikin harba wannan nawawi manzo Allah ke cewa inna ahadakum yajma'a khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa summa yakunu 'alaqa summa yakunu mudda summa yursalu ilayhi al-malak fayanfaku fihi ar-ruh fayu'maru bi 40 kalimati mutun tun iya dan kwana 120 a cikin mahaifiyarsa za a turo mala'ika ya busa masa numfashi sannan a sa mala'ikan a umarci mala'ikan ya rubuta masa wa'ansu abubuwa guda hudu wanda su ne kaddaraka a cikin zaka yi ta yau manzon Allah ya ce Allah zai ce wa mala'ika ya ce na'am ya Allah ka rubuta arzikin da zai samu a duniya me ka tafi riziki duk abin da zaka mallaka duka daga farkon rayuwarka har ka mutu to tun kana dan wata hudu ka rubuta mashi Allah sarki iko kuma wallahi baka isa ka fita daga wannan rubutun ba adadin da aka rubuta ma ba za ka kasa kaiwa shi ba kuma za ka tsallaka shi ba anan za ka tsaya ka gama in Allah ya sa kana da rabo mala'ika ya rubuta da yawa kana cikin mala'u kenan yan kuma a lokacin mala'ika ya rubuta gare shi kenan kana da za ka samu da za ka wannan rubutu ne daga Allah ba inda za ka yi kuma domin an san alaƙar ɗan adam da dukiya sai Allah ya fara magana dukiya za a fara rubuta ba a maji Allah yi ba ba a ma rubuta ma numfashinka da kwanakinka da shekarunka ba a arzikin aka fara magana a kansa domin an san shi ne wanda zai haɗa mutane faɗa da rigima bi katabi rizqihi wa ajlihi sannan aka zo ajalinka shekara nawa da wata nawa da kwana nawa da awa nawa duk an rubuta kuma in wannan abin da aka rubuta ya ƙare wallahi a ranar za ka mutu ko da jinya ko ba jinya sannan wa amalihi me zaka aikata a duniya aikin ka ma sai a rubuta mashi dan me zaka cika shaqiyin aw sa'id dan wuta ne ko dan aljanna ne tun a lokacin za a rubuta maka shi wannan kowa inji manzon Allah an basa wannan kowa to in ka yadda da wannan kana da yaqini akan wannan me zai hada gargima da mutane me zai haka me zai saka cin haram me zai haka saka karba karma in ma kai a cikin arzikin ka in ma ka hakuran da arzikin naka ne ya sama malaki ta kada su talauci ko babu ta sanya ku cin haram farko yana ku yi hakuri jinkirin arziki kar ya sa ku cin haram akwai manufar Allah a ci kuma duk abin da ka samu ta hanyar haram in ka kwantar da hankalinka ta halal zai zo maka in dai rabanka ne ka mallaka ko ka ci wallahi tallahi la ta inda za ka yi hakuri ta halal zai zo maka ka ci shi ba wani ƙura a kansa akwai wani ɗaya daga cikin magabata ya taɓa yin tafiya da ya dawo
sai wani ya tarbe shi haka daga cikin almajirai ko daga cikin masu girmama shi ya ruko masa ragama ta dukiyar sai zo da shi kofar gida ya rike masa abin hawan sai sauko a zuciyarsa sai ya ce tutun da wabawan Allah nan ya karrama ni ya mutunta ni ne kuma idan na shiga gida zan fito mai da dada habibi biyu da baki kyauta domin Allah ce hal jazaa wal ihsan ila al ihsan babu sakamakon kyautata wasu kyautata a zuciyarsa zai je gida ya dauko dirham habibi ya bashi to shi wannan bawan Allah sai shedan ya raya masa ya dauke sirdin abin hawan wannan bawan Allah ya shiga gida kafin ya fito ya dauke da munafurci ya gudu kuma hakan yayi bawan Allah ya shiga gida ya daga tafiya zai dauko dirham habibi ya bashi iya fitowa sai ya rasa shi ya duba sirdin abin hawa bai gani ba sai ce kai bawan Allah ne yayi gaggawa yayi gar kuma a lokacin sirdin abin da ake sai da dirham biyu ne yace Allah ya kaddara zai samu dirham biyu a jiki ne amma ya kasa hakuri ya same su tahara sai gaggawa ya same su tahara da yayi hakuri ya fito dirham biyu nan da shi zai bashi kuma da yayi hakurin ta hanyar halal zai ci amma wannan sirdin da ya dauka ya tafi ya siyar da ha'inci kuma haram ne an bai mishi magana to kowa ya gwada rayuwarsa akan duk abin da ka kasa hakuri kai karma karma ka same shi to in kai hakuri ta halar zai zo an bai janna maza Allah yake cewa kun ga arzikin Allah la yajruhu hirsul haris an gane ko kwadayin mai kwadayi baya jawo arzikin Allah kai an ce ma wanda yafi maitar kudin ma baya sako an gane ko wanda kullum maganarsa kuɗi jarabar kuɗi wallahi irinsu ba ta samun kuɗin ba shine ma'aikaci yake cewa kun ga arzikin Allah la yajruhu hirsul haris kwadayin mai kwadayi baya jawo arziki kwadayinka da zulamanka wallahi ba zai sa Allah ya ma arziki ba sannan wala yurdu kurhu karihi manzon Allah yace kin mai ki ba zai mai da arzikin Allah in Allah yayi zaka samu duk kin mai ki sai ka samu duk kwadayinka kuma Allah yayi ba zaka samu wannan tauhidi kenan kowa ya sa wannan a zuciyarsa ya samu nutsuwa da wannan rayuwa wa an Aisha radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kare dare ta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man iltamasa ridallah bisaqtin nas duk wanda yake neman yardar Allah cikin abin da mutane za su yi fushi an gane yardar Allah yake nema amma mutane ba sa so suna ta fushi da shi akan shi mai gaskiya ne shi mai amana ne shi mai gujewa haram ne iyayen wannan dan Allah amma kuma abokan zaman suna fushi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bisaqtin nas wa arda radiyallahu an wa arda anhu an-nas farko dai Allah zai dade shi tunda dan Allah yake yi Allah zai dade shi kuma Allah zai tilastawa mutane ma su so shi an bai fahimta in dai kana abu dan Allah farko an tsale ka ba a san ka kai hakuri ka ci gaba da Allah shi ne yake sa so a zuciya kuma yake saki a zuciya Allah da farko zai kaunaci ka domin kana yin aiki da shi daga baya ko masu zagin ka da kushi ka Allah zai kallafa musu yi sun soka sai Allah ya fahimtar da su sun soka su kaunaci ka in dai kana abu dan Allah sai yake ce kuma wa manil tamasa ridan nas bi saqtillah duk kuma wanda yake neman yardar mutane ta hanyar sabawa Allah duk abin da zai gamsar da mutane kawai ko da zai sabi Allah ya fusata Allah ba da musu ba a gane ko farko sakta Allahu alaihi Allah zai fushi da shi kuma wa askata alaihi an-nas kuma sai Allah ya sa mutane ba su yi fushi da shi yasa dan adam ba ka fita a gwazo baka isa ba yasa larabawa suke cewa aridan nas ghaitu la tudrak neman yardar mutane wacce wata matsayi ne ba a kai shi ba wanda ya sai kai a ce kai kawai kowa ya banka yake wallahi ƙarya ne babu wannan mutum a lokacin da kai wawa ne daidai yake jin daɗi to at the same time kuma wani baya san abin da kake ya zaka ni shi akwai wata kissa da ake faɗa ana jingina ta ga Luqman al-Hakim
an ce yace yaro na dana so zan nusar da kai na koyar da kai darasin duniya in dai dan adam suke shiri yace shirya zamu yi tafiya aka dan kora komi ko doki haka suka fita bayan gari suka hau suka hau abin hawan su biyu yace idan mun ce ficewa ta wancan garin ka saurara ka ji abin da za su faɗa suna tafiya suka shiga wani kauye su biyu akan abin hawa sai mutane suke ce kai kaga wa sun rasa imani su biyu maimakon ɗaya ma ya sauka ya bar ɗaya su biyu akan abin hawa dan ba su da imani yace ka ji da gonan ka yace yaje ciki da suka fita da wannan daga wannan gari sun doshi wani gari yace to ni ban sauka an bar kai kare ya kan suna shiga garin sai ji ana cewa kai kaga wani yaro marar imani maimakon shi ya sauka ya bar wannan dattijan akan abin hawa amma kuma shine abin hawa da rashin imani dattijo iya tafiya a ƙasa yace gaji da gonan kai yace yaje ciki sun je wani gari na sai yace to kai sauka ni ban hawa da ya sauka dattijan ya hau sun je garin sai yake ce kai kaga wani dattijo mai tabar mara tausayi ba shi da tausayi maimakon ya dora yaron akan abin hawa yanzu yi iya kan abin hawa yaro iya tafiya a kafa da rayin tausayi kuna ji yace gaji da gonan yace to ciki na mu je gaba sun je gaba gari da yace duk mu sauka mu ki hawa abin hawa suna shiga garin sai aka ji da Allah ga wasu shi ke mutane ga abin hawa amma suna da biya kafa yace to in dai dan adam ne bayan da zaki dishi duk yanda kai ba za ka fita a gonsa ba kawai mafita kai abu dan Allah kawai duk abin da kai in dai dan adam ne wallahi ba za ka fita a gonsa ba sai dai kai abu dan Allah shine zaman lafiyarka an bai fiyan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kai abu dan Allah wajen fusatar da mutane suna fishi da kai to Allah zai so ka zai kallafa mutane su soka in kai abu dan ka burge mutane ka fusata Allah farko Allah ya fishi da kai sannan da karshe ma Allah zai sa mutane su fishi da kai rawahu ibnu hibban fi sahihi fihi masail shi wannan babi iya da matsaloli matsala na farko tafsiru ayatu a ali imran mun ji fassarar waccan ayatu cikin suratu ali imran إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء من جانبه الثانية تفسير آية براءة من جب تفسير آية في سورة براءة إن الله كيت إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله ولا بالله نأكو تفسير آية العنكبوت تفسير آية في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وأنا إذا آية سورة العنكبوت الرابعة مسألة من نمبر نو إن اليكين يضعف ويكوى شوى يكيني إيا روني كما إيا كارفي دني من يردر الله يكيني يكي كارفي دني من يردر متاني يكيني يكي روني أبي جنة الكامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاثة دقت كين علامة تكينون يكيني إيا دروني كيني ودن شن أبو بو غدا أكل أكل سابو أو أنت تريس دم أيك تنسك تبص إيا تكين ما سروني يكيني السادسة نشدا أن إخلاص لك خوفي لله من الفرائض cewa kai ikhlasin tsoro ma'ana ka tsantsanta tsoronka dan Allah ko irin tsoron da ake yi wa Allah shi kadai kake yi wa ba wani a ciki to iya cikin wajibi akan kowane musulmi yine min al fara'id ma'ana min al wajibat iya cikin wajibi a kaina a kanka irin tsoron da ake yi wa Allah kar kai wa kowa sai shi an bayyana nan as-sabi'a na bakwai zikiru sawab man fa'ala ambaton gwagwaban ladan da mai aikata a tsoro dan Allah yake samu duk mutumin da yake abu dan Allah Allah zai nesta tahi daga shedan kuma Allah ta'ala zai dade shi kuma da karshe Allah zai bai sakamakon rahama da gafa athamina na takwas na karshe shine zikiru iqabi man taraka akwai ambaton uba ga mutumin da bashi da yakini baya abu dan Allah kenan duk mutumin da yake da raunin yakini kullun aikin sa mutane da burge su to babu shakka wannan bawon Allah iya cikin wadanda ubangiji zai musu kowa gobaliya Allah ya sa ba mu cikin su a gababi ya kare dan ragowar lokacin namu yan mutuna ne kada to za mu yi amfani da su insha Allah wajen fatar kalma ɗaya ko biyu game da abin da yake tun karo mu na Ramadan tunda da mun wance wannan shine darasin mu da za mu rufe darusan mako mako da shi sai kuma Allah ta'ala ya kai mu bayan Ramadan insha Allah a musani ya yanwa yau muna 17 ne ga watan Sha'ban kuma dududu nan da sati biyu kowa ma ya fara azumi inde kai musulmi ne kuma kana cikin wanda azumi zama wajibi a kanka to nan da sati biyu ka fara kafara magabata suna da salo da dabi'a da suke yi lokacin da Ramadan ya kusa suna caccanje wasu abubuwa na rayuwarsu kuma suna yin wani abubuwan da yake kunci watan kawai domin irin girman da watan yake da shi domin irin martaba da kima da watan yake da shi a gurin Allah na farko dai mu san cewa shi wannan watan na Ramadan shine shugabannin watanin shekara gaba daya Allah ya zabe shi akan dukkan watannin nan guda 11 ya zabe shi ta fuskar guda biyu zabi na farko sai Allah ya zabe ya saukar da alqurani a cikin sa shahru ramadan allazi unzila fihi alqurani a cikin ramadan aka saukar da alqurani inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ya ce an saukar da qurani cikin daren lailatul qadr kuma a ramadan ne yake kasancewa zabi na biyu da Allah ya ba watan sai ya zabe shi shine daya daga cikin cikamakke rukunin musulunci guda biyar bunyal islami ala khamsa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamati salati wa ita'i zakat sai ce wa sawmi ramadan azumtar ramadan iya daya daga cikin rukunin musulunci guda biyar duk watannin nan guda 11 bawan da yake da wannan kima da daraja kamar wannan watan ramadan mai albarka shi yasa sahabbai ake cewa shekarar ma gaba daya to tana kare musu ne wajen bigin wannan watan da Ramadan idan sun yi ibada iyayin su Ramadan ya wuce shi sun yi wata shida suna roƙon Allah ya karba musu ibada su ta Ramadan idan kuma Ramadan ya rage wata shida kafin yanzu za su dinga roƙon Allah ya kai rayuwar su gaba kaga shekarar gaba daya a bigin Ramadan take a gun sahabbai har ma ma'aikin Allah ke ta da mun san irin gara basar da ake samu a Ramadan da mun gummace ma duk shekarar Ramadan ci amma yanzu Allah saboda ka wannan iya nuna mana girma da farallan wata kuma wata ne da Allah yake kusanto da rahamarsa da aljannarsa gabayin sa wata ne da Allah yake nesanta azabarsa da fishin sa gabayin sa yasa idan watan ya kusa ma'aikin Allah ke ta ya bagiyal khairi aqabil wa ya bagiyash shari aqsa ya ne mai neman alkhairi ka matso kusa a watan alkhairi ga jizika ya mai neman shari ka dakata wata ba da shari bane maza alhaki ke yi kwanta wannan kalmar idan Ramadan ya kusa bagiyal khairi aqabi bagiyal shari aqsa domin martabar watan maza Allah ya ce duk wani takadarin shedai da aljani sai Allah ya sa a kama shi a daure shi a watan yasa za a ga in Ramadan ya kawo masallaci ya ta cika wani masallaci ma har waje ko ba haka bane tun daga asu har nan bago tun daga asu ba har isha za ka ga masallaci suna ta cika ko ba wasu bakin mutane bane mu ne dai kaga wannan zai nuna ma cewa aljarin da yake hala ka zuwa jami'i to a daure shi za ka ga wani bai taba zuwa yayi awa daya a sati ya ji karatun addini ba amma a Ramadan da shi yake karatu aljanin da yake hana ka zuwa karatu an daure shi wani bai taba sadaka ba amma a Ramadan zai sadaka an fahimta aljanin da yake hana ka sadaka to a Ramadan an daure shi sai ka samu dama kai saboda ka idan Ramadan ya zo miyagun aljanu da shedanu daure su ake mutane su samu dama ta bautawa Allah da alkhairai da sadakoki da kyautuka da karatu da komai da ibadoci wannan wata shine ya samu wannan darajar da farala a daure miyagun shedanu don ku samu damar yi wa Allah bauta to saboda haka idan Ramadan ya matso akwai manyan abubuwa da bayin Allah magabata suke. Na farko ka duba ga ana dinka bashin azumi domin sanadiyar jinya ko wani uzuri ko wani abu wannan kuma babu mata sun fada wa cikin sada sai dai mu ce duk wanda yake da iyali ya je binciki iyalinsa akwai bashin azumi akan ta idan da akwai te gaggawar rama wannan kwanaki 12 13 da ta rama su wannan shine matakin farko domin bashi ne aka dauka na Allah dainullahi ahqu an yuqda bashin Allah shine fucecinta a rama shi duk mai iyali ko kuma in kina jinmu idan har da bashin azumin bara akan ki kirama shi ba wani uzuri ba a cikin kirama an bai mutan nan abu na biyu daga cikin abin da magabata suke suna yafe wa junansu da neman afuwa game da sabanin da zuwa domin su shiga Ramadan da suke cikin zuciya idan ka san da wani mutum daya ko biyu da ka sani akwai sabani a tsakanin dan wani abu ya shiga shi dan ya girma abun kuma to ka ji tsoron Allah kai fada da shi dan ka nemi maslaha ku sunuta ka nemi maslaha ku sunuta an ce magabata idan har sun leka sun ga ba wani wanda suke da personal sabani da shi sai su tashi a public cikin jama'a kamar masallaci ko gun aiki jama'a ni dai zuciyata ba wani wanda nake da sabani da shi to da Allah duk cikin ku inda ni wani wanda yake da sabani da ni ban sani ba a wajen sallah ne a wajen zamani na taka shi wajen hada sahu ban sani ba ya dan jahushi to da Allah ina neman afuwa ni ma ko ba wani abu da na kulle wani a zuciyata in kuma ka san da wani daya biyu da kuke da sabani ka danne shi dan ka fara zuwa ka same shi ko ka kira shi a waya wanda to shedan ya dan shiga tsakanin ku kwanaki har har ba magana har kuna juya juna baya to da Allah mi kokarin musulhun da dai na ajiye komai kai ma ina roƙonka aji to mazalace duk wanda ya fara attempting na a samu musulhu dan sabani da wani to shi kuma akwai wata kyauta ta musamman da Allah zai masa alai amma duk shedan da yake hana mu wannan wani mu ya isa he ma na jikunsa me zai bani ni zan rayu ko ba zan rayu to shedan ne yake ma kaini domin iya so ya raba ka da alkhairin samu da ake samu a rama ba domin illar idan kun shiga Ramadan kuna gaba to aikin ku ba iya kasa ba garwa sa notice Allah yace na bawa masu sabani na ba su notice na kwana uku duk sabani na da kai da shi to Allah ya baka dama kai fishi ka kumbura an kwana uku a gaba ka amma in kwana uku ta wuce ba ku sauka daga fishin nan ba to manzon Allah ya ce duk aikin da kuka yi Allah baya karba sa iya kasa kun ga wannan bakarmar asara ba shi bakarmar asara ba shi kai kai sallama ko da ba zai amsa ba yi masa sallama kai ka fita kai ka fidda abin daga zuciyarka ko shi bai fitar ba kai ka fita in wani abu ya same shi na jaji ije jajanta masa ko ba zai karba ba in alkhairi ya same shi in masa murna ko ba zai karba ba kai ka fita baka cikin masu asara to muna kira ga babban murya duk masu sabani makota ne wajen aiki ne unguwa ce da sauransu da Allah ya yafe wa juna mata ne na mutum ɗaya a gidan mijinsu su ma dalilin shedanci da waye wani abu ya shiga tsakaninsu ba sa magana da sauransu ku yi kokarin ku yafe wa juna duniyar nawa take ne wanda suka yi za Ramadan bara nawa ne yanzu ba sa nan Allah ya karbe su akwai yiwuwar da ni ko kai wanda za a lissafa mu kafin baɗi saboda haka mu yafe wa juna abu na biyu suna shirya wa lokaci wa kansu ba sa wasa da lokaci domin lokaci iya da tsada a rayuwar musulmi amma ba inda yafi tsada kamar Ramadan Ramadan wata ne mai tsadar lokaci an ce magabata inji Imam Al-Hasan Al-Basri ya riske su ba sa kyashin ba su baka kudi da dinari da azurfa amma suna kyashin baka lokaci domin shi lokaci in ya wuce ba ya dawo ko ba a iya siyan sa da kudi ba a iya siyan sa da kudi saboda karka yadda lokacin ka ya dinga zirarewa a banza cikin Ramadan minti ɗaya a Ramadan ya fi minti dubu a watan da ba Ramadan minti ɗaya ka yi ƙoƙarin ka ribaci lokacinka ka rage bacci ka rage hira wata ne kwana 30 ne kawai yasa Allah ya ce ayyamul ma'dudat kwanuka ne hannu zai kirga su ka zamo na musamman a cikin Ramadan duk abin da zai cinye ma lokaci a banza ka rabu da shi kai tarkizin kanka wajen neman aljanna da rahmar Allah to magabata suna wannan sa sai timetable lokaci kaza ina kaza lokaci kaza kaza lokaci kaza kaza har lokacin ke dinga tafiya cikin abubuwan amfani abuna uku da suke yi suna sa zuciyar sai za su taimaki mutane da dan kankanin abin da Allah ya baka to ka sa me zaka taimaki wani da shi tunda taimako iya da alkhairi amma bai kai da cikin Ramadan duk wanda ka taimaki shi ya bude baki a Ramadan to Allah zai kirkiri safaratul iladan azumi guda a baka kuma azumi Allah ne kadai ya san irin ladan da yake biya mutum to mu sa wannan a zuciya zan taimaki wani insha Allah zan taimaki su wani insha Allah to Allah sai taimake ka taimake su ka samu lada da yawa amma gaba na kusan karshe Ramadan wata ne da ake kame harshe kar ka yadda harshen ka rusa ma aiki harshe iya rusa aiki ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallam mallam yadda aka kauna zuri wal amalu bihi wal jahl fa laysa lillahi lahu haja min an yada ba'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar ƙarya ba a Ramadan bai bar kirkiran ƙarya ba bai bar wauta ba to manzon Allah ya ce Allah ba shi da buƙatar ya bar abinci su da abincin sa ma'ana kishirwa yake ta banza Allah ba ya su ka kiyaye harshenka ba gulma ba zagi ba kaza ba kai sai gumi ko a waya kar kai wa wani zan ba maganar wani ka kiyaye bakinka ka sawa harshenka lizani wannan iya da muhimmanci dan domin in kana zagin mutane kana gulman su akwai yiwuwar su kake wa azab in ba su yafe ma ba alahira da ladan ka za a dinga biyan su ba za a dinga biyan su abinda ka ci musu mutunci kai gulman su a duniya sai in baka so kai kishirar banza to ka sawa bakin ka lizani ka kiyaye man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka fada alkhairi ko kai shi abu na karshe Ramadan watan addu'a ne kar kai saka ci wajen addu'a yasa manzon Allah ya ce inna lisaimi du'aul la yurad mai azumi iya da wata gabar addu'a Allah baya bai da wannan addu'a in kai ta tafi lokacin bude baki da lokacin sahur ka dinga kokarin fada wa Allah bukatuncinka da naka da na mahaifa da na yaya da na yan uwa da na abokai da na kasa gaba daya kuma kar kana addu'a kana nema wa kanka kai kadai ka dinga sa jama'a ci wannan shine da'abin magabata ba magabacin da yake roƙawa Allah kansa da kansa iya sa al'umma a ciki rabbana rabbana sai ce ubangijin mu imana kaza ba imin kaza ba mu koyi wannan sala manzon Allah ya ce kuma duk dan uwanka da suka sa shi addu'a bai sani ba kamar addu'a akan ka san iya cikin wani yanayi kake roƙawa Allah akan ya fidda shi ya taimake shi to Allah zai sa mala'ika kai mai ma'adu duk wanda kake yi addu'a bai sani ba bai san kana yi ba dan Allah kake yi to kuma Allah zai tada mala'ika ya ce mala'ika wani iwawa ne addu'a domin iyaye wa dan uwansa addu'a bai sani ba Allah ta'ala ya taimake mu ya kai mu wannan wata da imani ya raya rayuwar mu ta kai wannan wata Allah dukkan abin da zai zame mana matsala na wajen aiki a Ramadan Allah kar ka hada mu da shi ya Allah dukkan abin da zai samu kunci mu kasa yi mabauta mu kasa walwala a wannan watan Allah ka kawar mu da shi duk abin da zai samu walwala da yanci da samun damar yi mabauta da ayyukan alkhairi Allah ka ba mu damar yin sa Allah ta'ala ka gyara zukatanmu Allah ka gyara zukatanmu ya Allah Allah ka gyara tunaninmu ya Allah Allah dukkan wani abu mara kyau Allah kar ka ba mu damar shiga Ramadan da shi Allah ka tsarkake mana zukatanmu da tunaninmu da bakunanmu da jikunanmu ya Allah. Allah ta'ala ka kai mu wannan wata da alkhairi da imani. Allah ta'ala muna roƙonka ka sa mu yi shi cikin nasara. Kuma duk abin da kake biya bayinka na lada da gafara da jinkai ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin ya Allah. Da mu da mahaifanmu da yayanmu da sauran ƴan uwanmu gaba daya ya Allah duk ka sa mu a cikin alkhairinka da rahamarka da jinkanka ya rabbal alamin. Allah muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya. Dukkan wata fitina da za ta dame mu Allah kawar mana da ita. Dukkan wani alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka madaukaka da siffofinka kyawawa ya Allah ta'ala ka ji kanmu ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu wani lafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk wanda suke cikin kuncin rayuwa ko jinya Allah ka fidda su ya Allah Allah ka kara mana yanci da walwala da lafiya da imani Allah ta'ala ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala muna roƙonka duk masu bukatu na alkhairi a gun Allah Allah ka biya mana su duk masu kawo ambaran addu'a kan wata damuwa da suke da ita su ko ƴaƴansu ko iyalansu Allah ta'ala ka yayi mana gaba daya Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu yi lafiya Allah ka mai da kowa gida lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa buɗi cikin neman sa Allah ka toshe masa kofofin matsala Allah ka toshe masa kofofin fitina Allah da mu gaba daya ka hada mu cikin wannan roƙo ya Allah Allah ka sanya albarka a dukiyarsa da iyalansa ka ba mu zaman lafiya ka sa mana albarka a rayuwarmu masu neman lafiya Allah ka ba su masu neman jari ko ilimi ko karatu Allah ka ba su na alkhairi masu neman aure akwai ko akwai to masu neman aure Allah ka ba su na alkhairi mata da maza masu neman haihuwa Allah ka ba su masu albarka Allah ka sa rayuwarmu albarka Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka sami lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala ya kai mu bayan Ramadan sannan samu dora daga inda muka sai insha Allah duk wanda muka samu matsala ko haka sabani ko wata kalma bai ji dadi ba to muna neman afuwa mu dai zuciyarmu kilin take ba wani abu aran mu gaskiya game da kowa mutanen wannan masallaci da unguwa gaba daya to koda wani zai ji wata kalma rahin sani ko kuskure ta fita bai ji dadi ba to muna fatan a yafe mana Allah kuma ya yafe mana gaba daya kuma mata da muke roƙa mazajen ku su ƙara aure ba ba ma san ku bane in kun ji damuwa ku yafe mana muna kokarin a raye sunnar manzon Allah ne muna kokarin a rage matan da ba su da aure ne yasa muke ta wannan addu'a da ku yi hakuri ko da za ku jahuhi dai za mu ku yi hakuri Allah ta'ala ya soci zuciyarku Allah ya ba mu ikon yi Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar